sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za iya sauraron mu ta gidajen radio amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal FM a Jamhuriyar Nijar, Bet Alpha Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. Shirin na kunshe da rahoto kan muhimmancin kare kudin shiga, yayin da hukumar kudin shiga a Zato ta busa kawan Umar Aiki. Me ke faruwa ne a Jamhuriyar Nijar, yayin da ake shirin kafa hukumomin shiyoyi? Muna da rahoto. Yau Laraba muna da shirin da ya shafi rayuwar mata, wato ciwon yamace tare da Aisha Mu'azu. Haka nan kuma akwai shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da darussan Ramadan, amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata, mutane akalla 2 sun mutu a kasar Chadi ta yankin tsakiyar Afirka a yayin wata zanga-zanga ta bukatar gwamnatin wucin gadi ta sojoji ta mika mulki ga farar hula. Majalisar sojin kasar ta kasance ne karkashin jagorancin marigayi shugaba Idris Deby, wanda aka kashe a ranar 19 ga watan nan na Afrilu, yayin da yake rangadin sojoji da ke fafatawa da dakarun ƴan tawaye a arewa da Njamena da babban birnin kasar. Kafafan yada labaran kasar sun ce an bindige wani mutum har lahira a birnin Manduna kudancin kasar, sannan an kuma kashe wani a birnin Njamena. Zaman dardar ya dada tsanani a wannan matalauciyar kasa mai cike da hamada bayan rasuwar ba zato ba tsammani ta shugaba Deby, wanda ya shafa shekaru 30 yana shugabancin kasar. Wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne sun kashe wasu 'yan jarida kasar Sifaniya biyu da wani dan kasar Island a gabashin kasar Burkina Faso a ranar Litinin. 'Yan jarida suna tare da ayarin da suke yin sintiri na yaki da masu farauta ba bisa ka'ida ba a gandun Arli National Park, lokacin da 'yan bindiga suka kai wa masu sintirin hari, a cewar majiyar jami'an tsaro a kasar da ke yammacin nahiyar Afirka. 'Yan jarida suna ɗaukar fim ɗin labarin yadda hukumomin Burkinabe ke magance matsalar yin farautar dabbobin gandun dajin. Kwamitin Sifaniya ta bayyana sunayen 'yan jaridar David Bryan da kuma Roberto Perail. Mun tabbatar da wannan mummunan labarin, Prime Minister Sifaniya Pedro Sanchez ya wallafa a shafinsa na Twitter, yayin da yake aika saƙon ta'aziyya ga iyalai da abokan waɗanda aka kashe. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia ya faɗa a cikin wani jawabi da ya yi ta talabijin jiya Talata cewa masarautar na tattauna kan sayar da kashi 1% na kamfanin mai na Saudi Aramco ga wani babban kamfani na makamashi na duniya. Yarima mai jiran gadon Muhammad bin Salman ya ce Aramco, babban kamfanin man fetur na duniya, wanda aka sanya a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Saudi Boz a ƙarshen 2019, zai iya ci gaba da sayar da ƙarin hannayen jari ciki har da na masu saka jari na ƙasa da ƙasa a cikin shekara mai zuwa ko biyu nan gaba. Karima Salman ya faɗa cewa suna tattauna kan sayar da kashi 1% na kamfanin ga wani babban kamfanin makamashi na duniya a wata yarjejeniya mai muhimmanci da za ta ƙara bunƙasa sayar da man na Aramco ga manyan ƙasashe ba tare da ya yi ƙarin haske ba. A jiya Talata, miliyoyin Amurkawa da aka yi wa allurar rigakafin COVID-19 sun sami sassauci kan shawarwarin gwamnati na saka takunkumi a waje. Sabbin shawarwarin daga cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC sun ce waɗanda aka yi musu cikakken rigakafin COVID-19 cutar da coronavirus ke haddasawa ba sa buƙatar saka takunkumi a waje, sai dai idan suna cikin cunkoson jama'a. Jim kaɗan bayan sanarwar, shugaban Amurka Joe Biden ya yi ƙarin bayani a fadar White House kan sabbin shawarwarin. Biden ya ce hukumar CDC ta yi wannan sanarwa saboda masana kimiyyar sun gamsu da bayanai da ke nuna cewa yuwuwar kamuwa ko yada kwayar cutar ba shi da yawa sosai. Kurdawan ƙasar Iraki, waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan IS, a yanzu suna cikin fargaba game da wata sabuwar barazanar mayakan Shia da Iran ke marawa baya. A cikin 'yan makonnin nan, yankin Kurdawan mai cin gashin kansa ya sha fuskantar harhare da roka da jirage marasa matuki da aka kai kan sansanonin da ke karɓar sojojin Amurka da dakarun ƙasashen waje. Harharen sun kashe akalla ma'aikacin kwantiragi ɗaya da sojan Turkiya, kana sun jikkata wasu da dama. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kira Prime Minister yankin Kurdawa Masrur Barzani a makon da ya gabata don sake jaddada kudurin Washington na ganin dorewar Iraki da yankin Kurdawan Irakin, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatan harkokin wajen Amurka.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotanni. Masana tattalin arziki na bayyana muhimmancin tara kudaden shiga na cikin gida don karfafa ayyukan hukumar tara kudin shiga a jihar Filato ta busa kafan dagewa wajen tara kudin shiga a jihar da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Daga birnin Jos ga rahoton Zainab Babaji.
Tun bayan da cutar corona ta bullo a shekarar da ta gabata, harkokin kasuwanci suka yi kasa, kudin shiga na gwamnati ma ya yi saukar shaho. Kan haka ne hukumar tattara kudin shiga a jihar Filato ta shirya wani taron fadakarwa wa masu ruwa da tsaki, musamman shugabannin kananan hukumomi, ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da sauran kungiyoyi, don su kara kaimi wajen samar da kudade da za su taimaka wa gwamnati aiwatar da ayyukan da al'umma za su amfana. Shugaban hukumar tattara kudin shiga a jihar Filato, Mr. Dashi Arlat, ya ce duk da irin sabbin tsare-tsare da suka bullo da shi na tattara haraji, a bara hukumar ta sami kudi har naira biliyan 2.64. Mr. Arlat ya ce sabili da raguwar kudin da jihar ke samu daga gwamnatin tarayya, gwamnatin jihar bata da sukunin aiwatar da ayyuka saboda rashin isassun kudade, don haka ne dole masu ruwa da tsaki su nemo hanyoyin samun kudaden shiga. Mr. Samuel Steven kwararre ne a harkar tattalin arziki, yace dole sai gwamnati, kamfanoni da sauran masu zuba jari sun samar da ayyukan yi wa al'umma.
Ba za a samu haraji in ba aiki ba. Ba za a samu haraji in dai babu kasuwanci ko sana'a ba. So kafin a samu harajin ya kamata a sa abubuwa da zai sa masu zaman kansu ko da suna aikin kansu su dan samu abun yi. In sun samu zaman lafiya, in kasuwa na cin gaba, shine gwamnati zai samu abu ya karba.
Mr. Jefta Jackden, shugaban gidan radio da talabijin na jihar Filato, ya ja hankalin sauran sassa da ma'aikatan gwamnati ne don su kara kaimi.
A gaskiya na gan wannan zaman da aka yi yau ya zo akan lokaci sosai, domin ya dade da Filato State tana fama da rashin samu kudin shiga domin aikatar da wasu ayyukan da ta kasa a kasa za ta yi ma jama'anta. Wannan zaman ya tashe mu daga barci.
A bangare guda kuwa, Malam Sani Balatanko da ke zama manomi kuma daraktan sha'anin kudi a kungiyar Jama'atu Nasrul Islam a jihar Filato, yace samar da ababen more rayuwa wa al'umma zai taimaka mutane su biya haraji.
Kinzo abu mai sauki ne in a ce dukkan mutane suna samun abin da ya dace, gwamnati ta ce a basu, a ce akwai ruwan famfo, ka je asibiti ba biyan kudi, ɗayanka sun je makaranta security baka tsoro, in aka baka haraji in ka duba kaga daidai ne da zaka iya biya, ai zaka biya. Amma a ce ka biya kudi hanya ba kyau, komai ba kyau, a baka wani makokin haraji ya zaka ka biya, ina zaka samu kudi?
Amma baka ganin kamar rashin biyan haraji shi yasa gwamnati bata samun kudin aiwatar da irin wayannan ayyuka?
Sai an wayarwa mutane kai, yanzu an goro rogo kwana hudu da suka wuce ba ruwa gabaki ɗaya, ba ruwa, ba wuto. In kace mutum irin wannan ya biya maka haraji zai kula ka ne? Gwamnati dinga jin shawarar mutane.
Ita ko gwamnatin jihar Filato ta bakin sakataren gwamnatin jihar Farfesa Danladi Atu yace sashe na biyar na dokar haraji na shekara ta 2020 wanda ya bada umarnin asusu guda daya na ajiyar kudi ya kuma zayyana hukunci masu tsanani ga duk wanda ya bi jirewa dokar ta hanyar biyan tara da zuwa gidan kaso. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A jamhuriyar Niger ana shirye-shiryen girka hukumomin shiyoyi, inda waɗanda lamarin ya shafa suka bayyana muradansu. Daga birnin Damagaram ga rahoton wakilarmu Tamar Abari.
Masu takara sun fara bayyana manufofinsu ga al'umma. Laminu Isa Kabira, tsohon magajin gari na shiya ta uku mai neman kujerar babban magajin gari ta da'irar Damagaram.
Yan majalisa 14 ke akwai, yanzu yan majalisa guda 17 ke akwai a wannan zaben da aka yi. Na a wannan gayya da aka yi, akwai sahihin yan majalisa da aka yi kira wanda kwanan nan za su bari, ko da yake a cikin su akwai wanda suka zo, kuma akwai sabbi za su hau. Mu wallafa muku menene muka ma al'umma nan da shekara 10, duk halin da ake ciki na ukuba da aka shiga na babu kogi gubu mu zamna haka nan ba doka ce tace ka rika tattara mutane kana ga musu abin da kake
tsohon magajin garin Nashiya ta uku ya dan bayyana irin ayyukan da suka gudanar tsawon shekaru 10
da wari ma da muka zo nan 1016 abin da muka fara yi shine wani abu da ake ce ma sit web sai da duniya ta san me kuke yi dan wannan abin ya taimaka mu muka samu wasu abubuwa wallahi har daga Korea ko da muka yi a majalisar mu ci muka yi mutane sun jima ba a biyan karo ba a komi miye zamiye muka ce to wanda hanyoyin namu na kwamintura don mu bi su mu share su muka gyara na da akwai inda hanyoyin duka ba su biyuwa yanda zasu ka karo su da kansu wallahi na halayya yake ana biya akwai kuma shara guri-guri a nan kwamintura muka bidin muka guguda su muka samu wasu turawa akwai likita muka kashe miliyoyi kuma hallo likita aihuwa muka samu tallafi daga wasu kungiyoyi na warinshi suka gyara mu mun gina kalas kuma muka sa shanu guda 55 na mata masu koyon yaki da jahilci na gari 10 mun gina katuwar likita a kanyar garin Daudu yara lokacin an kashe kadafi suka taho da yawa muka tsatsaya su muka yi kungiyoyi muka musu kungiya muka nemo tallafi aka musu gidan kaji ga yana suma kaji ne wajen 2,000 ko 3,000 na
yanzu haka dai wannan shiya ta uku ta tsaida shi a dan takara na babban magajin gari na da'ira da magaram
community ta uku ta tsaida ni in yi takara ta meri babba a cikin kwansaye 20 da muke da a taya mu da addu'a ni proje na da zan mai da zandar yanda take ta ainihi proje ne nayi na kwana 100 kwana 100 na warin kai a lokacin nan za a iya gani illale an samu canji alama ma daga wannan kwana 100 za a gani wanda tintini masanu da shuni a hullata da su tini sun ka tallafin su garinku tarihinku in kuna so a san ku sai an san tarihinku
daga nashi waje Barima Muhammadu ya ce su ga nauni ba jiyau ba
to komin turwa yanda tati taimaka ma masu uba haka take taimaka ma marayu cewa muke yi zai zo gidan shi kawai yayi kwance a yana tunawa da marayu da waɗanda suka tagayyara bayan wannan kuma wajen karatu na yara akwai shekarar da ma a ce a kashi uku a da magaran an kori yara sama da abin da ban musu to a cikin fafutukar da yake da irin hanyoyin shi ne yaran nan cikin ikon Allah an maida sama karantu a yau akwai wa'ansu wanda suka gani suka sa kishi a ransu a cikin shekarar nan 10 sun meke da kahuwansu
Tamar Abari murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
Manuniya. Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari. Matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi yasa ba mun muka ce gwamnati
Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Rashafa, kuna sauraron shirin Hansi ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai ku gyara zama. Aisha Mu'azu za ta gabatar da shiri na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin ciwon yamace a makon jiya, mun kwana akan bayanan Hajiya Amina Ahmad mai aikin sasanta tsakanin al'umma kuma yar kungiyar Federation jihar Filato inda take cewa
ko da yake a duniya baki daya ba wai a yankin Afirka ko kuma a Najeriya bane kadai akwai kalubale wajen kwato haƙƙin mata saboda from a cikin orientation da sauransu a wani lokaci fassara ne bisa ga yanda mutum ya fahimci addini domin addinonin nan guda biyu da suka fuffuce a duniya baki daya kamar addinin Islam da Christianity ya zo mana da maganganu da yawa akan mata a wanda wani lokaci ya danganta da yayin da ka fahimci abu. Amma bisa ga fahimtar da ya zama shine kaman general narrative da yake da aka fahimta shine cewa namiji shine yana kan mace, namiji shine gaba, namiji shine shugaba, namiji ne kamata ya miki. To saboda irin wancan tunanin da kuma fahimtar mu ga addini, saboda waɗannan dalilai sai ana ganin cewa dukkan abin da namiji yayi daidai ne ko wajen shawara ne ko kuma a aikace wajen aiki.
To daga nan zamu tashi a yau akan bayanan nata inda take ci gaba da bayani a game da irin kalubalen da mata suke fuskanta.
To wajen biyayya ga maza shi yake kawo a ci zarafin mata, kuma idan aka ci zarafin mata, idan aka zo kwato musu haƙƙin su, mazajin sukan tace tsaye su tsayin daka su ga cewa ba kwato mata haƙƙin su ba, domin suna ganin kwato mata haƙƙin su yana tauye su ne wajen aikata abin da suke so game da mata. Domin lokacin mazaje da yawa suna cutar da mata wajen abubuwan da suke aikata, wani lokaci game da yanayin zaman takewa ko kuma wajen aiki. Akwai kasashe da yawa, akwai ma'aikatu da yawa, akwai al'umai da yawa wanda koda wani gurbi ne na ci gaba sai ba namiji maimakon a ba mace, ba al'akari da a namijin ne zai iya ko kuma mace ne za ta iya, dukka ba al'akari da wannan. To wannan yakan kawo naƙasu wajen ci gaban mata da yawa.
To Hajjia Rukiya, idan muka yi la'akari da irin manyan mukamai da mata a sassan duniya suke rike da su, wani irin sauyi ake fatar gani na irin gudunmawar da mata za su bayar?
A duba ayyukan da wayannan matan, wannan makaman da aka ba su suna rike da shi da kyau, suna aikin da aka saka su tunda suka karbi wannan makamin, wani ci gaba aka samu ta wani fanni, suna bada gudunmawa yanda ya kamata. Wannan shine zai bada ansa da cewa mata suna aiki ko ba su aiki, shine abin da ya kamata a fara duba. Da biyu kuma, in aka duba irin rawar da suke takawa, ya kamata a ce an kara ba ma wasu matan ma dama, a ba su wani makami da yanda za su nuna bajintansu, su nuna gudunmawar da za su iya ba ma fannin tattalin arziki ko kuma fannin abin da ya shafi mata ko kuma siyasa ma da kansa, a ba ma mata dama su ma su zo a dama da su, a ga wani gudunmawa za su bada, ba wai kawai su shigo kawai su zauna, ba da gudunmawa daga baya in an ga dama ya amfani da shi ko kawai ya amfani da shi ba, a ba su makamin da za su fito su faɗa a ce gashi nan wace kaza ita ce take rike da makami kaza, kuma ga nauyin da aka dora mata, kuma gashi nan tana yi ta sauke ko ba ta sauke ba.
Hajjia Amina, to me zaki dora akan bayanan Hajjia Rukiya?
Shugabanci da mata suka samu recently, misali kaman Kamala Harris, shugaban kasar Tanzania, su Amina El Zubair, su Ngozi Ikonjo Iweala, abu ne na ci gaban mata. Ni abinda zan ce anan shine mata sai mun hada kawunan mu waje daya, mun hada karfin mu da tunanin mu da basiran mu waje daya wajen ganin cewa mun tafi da sauran yan uwan mu mata. Naji dadin abinda ita shugaban kasar Tanzania ta daidai da bodyguard ɗinta, mata ne bodyguard ɗinta. To kin ga wannan abu wani abu ne da zai ƙara ƙarfafa zukatan mata. Maganan shine mata su goya ma junan su baya wajen ci gaban kansu, kamar yanda namiji idan wani abun ci gaba ya same shi zaka ga ya ɗebi sauran ƴan uwan shi maza, because yana da ƙarfin gwiwan cewa za su iya yi. To mata ma mu samu irin wannan ƙarfin gwiwan su, sannan mu canja tunanin mu wajen ganin cewa mace akwai waɗansu abubuwa da ba za ta iya yi ba, mu canja tunanin mu musan cewa duk abin da aka dora mutum a kai, ko mace ko namiji, idan an koyar mishi da wannan abu, to tabbas wannan mutum zai iya yin wannan ayyuka da aka bashi.
Na dawo gare ki Hajjia Rukiya, ana batun a baiwa mata damar dama kamar maza, amma kuma akwai wancan batu na rauni da ake alakanta mata da shi. Ta yaya za su iya taka rawar gani kamar abokan tafiyar mu maza?
Mata suna da rauni ko ba su da rauni, duk in ba a bada wannan daman ba za a taba sanin gudunmawar da mata za su iya bada al'ummar mu ba. To ya kamata in ana so a ganci gaba a kara ma mata dama da za su fito a dama da su, a ba su makamin da ya kamata su rike fannin security din nan. Uwa uwa ce, amma da cewa siyasa ce, ba wacce za ta tsaya tana kallon ana kashe danta ko ana kashe mijinta, ko in ta fita ba ta rukunci hankali, in ta koma gida ki za ta je ta samu ko gaba ɗaya iyalin da sun dawo gida dawo ko ba dawo ba wannan abin tashin hankali ne domin ita ta rike da ta san zafin haihuwa ta san son da ta bashi tarbiya to kowace uwa da za ba ta wannan makamin tana da wannan kishin a zuciyarta na gani cewa an zo na lafiya domin kowa ya samu ya cimma burinsa a rayuwa domin kowa ya samu sakewa amma ba za ta tsaya tana goye bayan wasu da za su yi tayin abin da bai kamata ba bayan ta san ita ma nata za su iya shiga hatsari mace ba ta da wannan san ka saboda ita ma ta san zafin naƙuda ta san zafin aihuwa wata tara dai ta rike da a ciki ta san zafin rike da a ciki dan haka ba za ta sake ta yi wani abin da zai bata kanta ba dan haka ina ganin za a samu ci gaba sosai idan aka kara ba ma mata kamar su Kamala Harris su Amina dama su ma su zo su taka rawar su a ga me za su iya maza sun yi dadewa lokaci yayi da ya kamata a ba ma mata ma wannan dama sai a ganya a kasashen da marike da mukamin masu muhimmanci zai kasance
to Hajji Amina al'amarin da kamar wuya duba ga yadda ake yawan cewa mata suna kishi ko kuma gasa a tsakanin su ba tare da wani dalili ba
ni bana cikin waɗanda suka yarda da wancan harsashi domin a waje na dukkan abin da yake faruwa da namace in terms of gasa maza ma suna yin gasa sai dai abin da na fahimta shine idan namiji zai yi gasa yakan yi shi da duk kan tunanin shi da zuciyar shi baki da ita kuma mace wajen yin gasa takan tuno abubuwa daban-daban idan nayi gasan nan yaya iyali na idan nayi gasan nan yaya mutunci na da wani irin ido mutane za su riƙa gani na wannan ma yakan kawo na ƙasa saboda irin yanayin orientation din mace da namiji ba ɗaya bane sannan kuma mace duk abin da za ta yi akwai wani irin zuciya mai sanyi zuciya mai taushi zuciya mai tausayi saboda da haka idan an zo wajen gasan nan wani abu ne da yake kamata na kasu wajen jajircewa dan ganin cewa ta cimma burinta abinda take so saboda haka ina so in jawo hankalin mata dukkan abinda aka ce abu na gasa ne tsakanin mata da maza gurabe ne na al'umma baki daya wanda wannan gurbi ya zama ne kenan mace za ta iya hawa kan wannan gurbin namiji ma zai iya hawa kan wannan gurbin to macen ta tsaya ta yi tsayin daka ta su kuma al'umma baki ɗaya kira na gare su shine duk lokacin da aka samu gurbi domin ci gaban al'umma kada a rika kallon shi tsakanin mace da namiji wa zai iya a rika kallon shi wa yake da competency ne iya tsare wannan gurbin domin a samu ci gaba sannan kuma a samu a iya yin aikin da wancan gurbin yake bukata wajen ci gaban al'umma
to Hajiya Rakiya ana cewa mata sun yunkuro amma ana kuma cewa ana danne su ta yaya hakan yake faruwa kuma ina mafita
in an zo a an kawo maka magana addini da al'ada a ciki to nan sai a yi amfani da shi a naka san mutum domin kowace mace za ta gani tunda addini ya ce kaza ko al'ada ya ce kaza kuma ina da aure to ba zan yi kaza ba amma dai akwai daidaiku kuma da suke samun goyen bayan mijinsu wanda yake barin su su yi abin da ya kamata shi zai tashi ma ya jagorance su su je su samu abin da suke nema shi bai kiban ma shi ya tsaya inda yake amma duk ita dai ta kai wani matsayin da za ta yi ga matan shi ta kai wuri kaza shi abin alfahari ne a wurin shi amma irin wannan mazan ba su da yawa kwata-kwata ba su da yawa a cikin zamanin da muke ciki yanzu shi yasa in ba haka ba idan aka duba dungu da sako za a ga akwai mata wanda suke da basira suna da jajircewa suna da ilimi kuma suna da kwazon da za su tashi rike wasu makamai na ci gaba a al'ummarmu amma dai mazan ba su so su bada dama kuma duka wannan rashin daman da ake bada ni a gure na duk a cikin cin zarafi ne ya kamata a cire son zuciya a daina fakewa da addini da al'ada ana cutan mata ana cin zarafinsu ko a gidan aure ma ya kamata a ba ma mata haƙƙinsu ya kamata mazaje su san da cewa matan nan ma su ma jini ne a cikin su ba ruwa ba zuciyar nan kuma ba dutse ne a tsoka ne a ciki ya kamata a san da cewa eh an yarda suna da rauni amma su ma kamata a ba su damar su
to mai sauraro anan za mu yi sallama a cikin shirin a yau zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu Hajiya Amina Ahmad da Hajiya Rakiya Usman sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muni lafiya
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai bane saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shi ne kadai makarantu masu inganci ne.
Ko wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suke ko uwansu wataran sai sun zo sun sa su wuhu.
Menene wuhu?
Ihu.
Dauran matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Yanzu kuma sai sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru tare da Awal Garba.
Ne da jaridan Republika kasar Jamhuriyar Kamaru an da tarihi kamar cewar shugaban kasar Kamaru Musa Biya bai halarci bikin binne takwarsa ba tsohon shugaban kasar Chadi David Idino sai dai ya aika mazansa na musamman ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo domin ya isar da tasu ta'aziyar ga iyalan marigayi da kuma al'umman kasar ta Jamhuriyar Chadi babban kasar da ke da iyaka mai zurfi tsakaninta da kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan da sahiyar arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta zagunta mana cewar gwamnatin kasar ta Kamaru ta yi burus da rasuwar tsohuwar matar shugaban kasar uwar gida Germaine Ahidjo wanda ta kwashe sama da shekaru 30 tana zama a kasar Senegal tare da farkon shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Ahmadu Ahidjo wanda suka samu mafakar siyasa amma dukkaninsu sun kwanta dama kuma an yi jana'izar uwar gidan tsohon shugaban kasar ne Ahidjo a kusa da kushewar mijinta da ke birnin Dakar a can kasar ta Senegal. Sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta zagunta mana cewar tsohon ministan ruwa da kuma karfin wutar lantarki na kasar Jamhuriyar Kamaru a Tangala Kuna wanda yake zaman dishin a gidan yarin birnin Yaoundé yanzu dai ya fara yajin cin abinci domin yana bukatar gwamnatin kasar ta Kamaru da ta umarci bangaren shari'a na kasar da ta gaggauta yanke masa shari'a domin ana zargin tsohon ministan da rubuta ciki da magudan kudade a yayin da yake karagar mulkin kujera na wannan bangaren ministan. Jaridar Afrimedia kuma ta bankaɗo mana cewar cikin shugabannin kasashen Afirka ta tsakiya waɗanda suke ƙarƙashin ƙungiyar nan ta SEMAC shugaban kwaya ɗaya ne cilo kawai na kasar Bangi shi ne wanda ya halarci wannan jana'iza da aka yi na shugaban kasar Chadi. Sauran takwarorin nasa kuma ba su halarci wannan gangamin ba sai dai jaridar tana tambaya ne ko cewar kaman akwai lauje cikin nadi. Za mu kammala shirin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar The Message ta kasar Kamaru Allo ita kuma take tuhumar cewar ko me yasa har yanzu ba a mai gurbin mamata ba Alim Hayatu ba tsohon sarkin Birnin Garwa wanda ya kwanta dama yau sama da makonni uku. Jaridar ta ce kaman ana so a mai da al'amarin ne na siyasa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu lokaci yayi na darussan Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Suna shine Ibrahim Muhammad Fadl. Shine chief imam na Amsco Estate nan Galadimawa, kusa da anguwa Galadimawa nan birnin tarayya Abuja. Watan Ramadan wata ne wanda yake Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tanada ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar. Sannan kuma ɗaya daga cikin falalan azumi Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa kasantuwansa koyon kohofi a cikin aljanna ko musamman wanda aka tsara dawa mai azumi ana ce da shi rayyan ko azumin nafila ko azumin farilla dan mutun ya azumi shi wannan kofa musamman an tsara dawa masu yin azumi falaloli da dama wanda hadisi yake nunawa kai hadisin da yake cewa a gaggauta bude baki duk lokacin da mutane suka gaggauta bude baki to ba za su gushe da alkhairi ba. Sannan kuma akwai hadisi na gaba da yake cewa ayi sahur shine a tashi cikin dare ayi sahur. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane matakar in suna sahur shi ma haka ba za su rabu da alkhairi ba. To wayannan duk hadisi da za su kai hadisi sama da 20 ko 30 duka suna nuna falalan watan mai alfarma shine watan Ramadan. Saboda haka ibada ce wanda Allah subhanahu wataala ya sanya tare da attaqwa a ciki sannan kuma tare da ikhlasi. Domin idan mutum ya ga dama zai yi ci abinci ya fito ya ce yana da azumi. Amma tsakaninsa da ubangijinsa shi yasa ladan ubangiji subhanahu wataala ya dauke kayansa yake cewa ni zan saka wa duk wani mai azumi. Idan mutum ya azumi rana daya don fi sabilillahi to ubangiji subhanahu wataala ya tada da masa gidan aljanna. Saboda haka mu azumci wata mai Ramadan. Allah subhanahu wataala sa mu dace. Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukanmu sannan kuma halin da muke yanzu mu dauki azumi shine ya zama wasila. Muna neman gafara ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana sannan kuma ya dauke mana damuwan da muke ciki da kuma halin da muke ciki ya kasance dukkan laifukan da muke mu koma ga Allah subhanahu wataala la Allah da albarkacin wannan azumin Allah subhanahu wataala zai sauke mana.
Masu sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina da na gabatar ke cewa sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Akwai aiki mu za su dawo dake da wani sabon shirin da misalin karfe 4 kenan. Kafin lokacin ku kasance lafiya ba za su yi kuma a sharuwa lafiya.